This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wanda asiriya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 3 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Dimbin fararen hula sun daka ihu suna janyo fastocin kamfen ɗin shugaban kwankwarin ƙasar Chad General Muhammad Idris Deby zuwa ƙasa. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun shaida cewa dakarun sojan Rasha sun soka a wata cibiyar sojin sama a Nijar. Ɗaruruwan magoya bayan Yahuda da masu goyon bayan Falastinawa suka yi fito-na-fito a jami'ar Sydney.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa yau take ranar yancin yan jarida ta duniya domin bita ire-iren kalubalen da yan jarida ke fadawa a duniya.
A duk lokacin da ake kama yan jarida zaka ga ana zana ta cikin kasashe masu muzatama yancin da adam koma baya ce ba karama ba.
Shin ko me yake haifar da rashin tsaro musamman a jiha irin ta jihar Niger Nigeria?
Fulani masu kiwo a kashi 10 kashi 5 duk a Niger suke a Nigeria. Barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu. Bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba.
Sai a biyo mu domin jin rahoton da muke ɗauke da su. Daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin da gidajen rediyon da ke ƙawance da sashen Hausa ke ɗaukar nauyin kawo muku. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da marece ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dimbin fararen hula ne suka rika ihu suna janyo fastocin kamfen din shugaban rukun kwariyar kasar Chad General Muhammad Idris Deby zuwa kasa. An dai watsar da fastocin kamfen din Idris Deby kasa a garuruwa da dama da suka hada da babban birnin kasar N'Djamena da Maiduguri birni na biyu mafi yawan jama'a dake yankin tsakiyar Afrika. Wato a cikin kasar dake yankin tsakiyar Afrika. A cikin wata murya da aka tatso cikin wani faifan bidiyo da yake yawo a kafar sadarwar zamani musamman shafukan Facebook da WhatsApp, al'umma farar hula kasar na bayyana buƙatar samun sauyin gwamnati a Chad daga nan ƙarshen abin da suka kira da daular Deby. Deby ya karɓi ragamar shugabanci a matsayin shugaban soji a watan Afrilun shekarar 2021 bayan da 'yan tawaye suka kashe mahaifinsa Idris Deby Itno wanda ya shafa shekaru 30 cir yana shugabancin kasar. Bangaren adawa a Chad da kungiyoyin fafutuka tuni suka yi Allah wade da amshi iko da Deby yayi, suka kuma nemi da ya mika iko ga hannun farar hula. Deby karami ya shaida a kafar talabijin ta kasar a wannan makon cewa yakin neman zaben kasar na ranar 6 ga watan Mayu ya ci karo da matsaloli manya-manya da suka hada da kai hari kan jami'an da ke kula da yakin neman zaben sa da zubar mashi da fastoci kasa.
Les piliers de la paix et de la stabilité, c'est notre armée.
Deby ya ce ya buƙaci sojojin ƙasar waɗanda su ne amintattun tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da su maido da bin doka da oda da kawo ƙarshen maganganun ƙin jini da ke ƙaruwa da rikice-rikice gabanin zaɓe. Ya ce lokacin da ya amshi mulki shekaru 3 da suka wuce ya sha alwashin ɗorewar Chad a matsayin ƙasa mai kwanciyar hankali kafin ya miƙa taga ta farke tsarin mulkin farar hula bayan zaben shugaban ƙasa na ranar 6 ga watan Mayu.
To nan ba da jin ma ba wadar sake rama da ƙarshen labarin duniyar, amma kafin nan a yayin da ƙasashen duniya ke bukukuwar karrama ranar ƴancin ƴan aikin ƴan jarida a yau Juma'a. Rahotanni ya nuna cewa ƴancin aikin ƴan jarida da ƴancin faɗin albarkacin baki na fuskantar barazana a ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso, inda aka garkame ƴan jarida akan aikin da matakan rufe kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa ke zama ruwan dare. Lamarin idan aka ci gaba tafiya a haka ka iya tsunduma al'ummomin ƙasashen yankin Sahel cikin halin rashin samun ingantattun labarai a daidai lokacin da masu yaɗa labaran ƙarya kafafen sada zumunta ke faɗaɗa ayyukansu. wakilinmu dai amaka ai mai sulhun mana Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Ranar 'yancin aikin jarida da ke matsayin ta yin bitar yanayin da fannin ke ciki ta zo wa 'yan jaridar yankin Sahel a karkace. Zancen nan da ake wasu 'yan jarida biyu na tsare a hannun mahukuntan Nijar da suka hada da Usman Tudu, wanda a baya ya rike mukamin mashawarci ga shugaba Isu Muhammadu da shugaba Muhammad Bazoum da mawallafin jaridar Lankitar Sumana Idrisa Maiga. Ana zargin 'yan jaridar da rubuta labarin da aka kira mai barazana ga sha'anin tsaro. Kungiyar Onimed mai alhakin zuba ido kan ayyukan kafafen labarai da shiga tsakani a tabakin shugabanta Jafar Mamman ta damu da abin da ke faruwa a kasar da a wani lokaci ta sha yabo sakamakon sakarwa 'yan jarida mara.
Ko gwamnati ko wani dan kasa wanda da yake jin dan jarida ya son gwamce shi, to na farko abin da kuke iya yi shine ku rubuto gaskiya ku kawo mishi doliyarsa. To kaga kun wanke kanku ba tare da kuce ba na an kama dan jarida an yi ta kai ruwa rana kuma sunan kasa ya baci a duk lokacin da ake kama yan jarida zaka ga ana zana ta cikin kasashe masu muzata ma yancin dan adam koma ba ya ce ba karma ba.
Wata matsalar da ta karu akan waɗanda yan jarida ke fuskanta a yau, wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don cin zarafin yan jarida da nufin huce takeici a bisa zargin bada labarin da basu ji dadin sa ba. Editan jaridar La Rue de l'Histoire M4 Ibrahim Musa shine sakataren kungiyar yan jarida mai kula da tsaro da zaman lafiya LGSP.
Kai aikin kan dan jarida ba kai aikin kan dan jarida ba, in baka ga abin da suke son su ji ba kai mutum ne wanda ya kamata a sanya ra'ayi daga cikin kasa, ko a kire ka ko a maka sako na WhatsApp na a maka barazana. Nauyin kare al'ummar kasar da dukiyoyin su ya rafiya lauyan hukumomi, shi ya sa muke ma kira ga hukumomi su dauki matakai na su magance mana wannan barazana da wasu daga cikin magoya baya ke mana.
A Burkina Faso kuwa gwamnatin rikon kwaryar kasar ta kaddamar da matakan rufe kafafen kasa da kasa bayan da suka bada labarin da ya fito a rahoton Human Rights Watch kan zargin jami'an tsaro da kisan wasu farar hula. Yayin da a Mali aka sakawa kafafen labarai takunkumin da ya hana musu bada labarin da ya shafi ayyukan 'yan siyasa a bisa hujjar dakatar da ayyukan jam'iyyu. Lamarin da a fili ke gwada girman koma bayan da ake fuskanta a yankin da ke matukar bukatar ayyukan fadakarwa game da matsalolin tsaro. Malam Zabairu Sulai shine shugaban kungiyar ANEPI ta mawallafan jaridu ta kasa.
Barazana da ake ma aikin jarida ana haɗan jarida ya aike shi dama ce za a ba ga wannan masu shiga yanar gizo su yi ta wallafa labarun ƙarya. Kai yau koda dan jarida ya neme yana son ya je ga yanda ake yaki na ya kamata a ce san dauke shi an tayar shi an gwada mishi.
'Yancin aikin jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki ma'auni ne na mizanin demokradiyya a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin farar hula, abinda ke zama tamkar wata hanyar zuba ido kan ayyukan gwamnati da yadda za a gudanar da lamuran mulki a ƙarƙashin doka da mutunta 'yancin talaka. Shimfiɗa kyakkyawar mu'amala da 'yan jarida abu ne da ya wajaba ga gwamnatocin mulkin soja a matsayinsu na waɗanda suka sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa.
Shugabanni na mulkin soja su gane da 'yan jarida ko aikin jarida ba maƙiyansu ba ne, abokan aikinsu ne wanda ke kama musu tunda babu 'yan jarida yau da za a cewa bai son ƙasa shi.
A sanarwar farko da suka fitar, sojojin majalisar CNSP sun jaddada aniyar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta yi na'am da su. Gwamnatin rikon kwarya ta hanyar ministan sadarwa ta sha nana ta aniyar baiwa 'yan jarida damar yin aiki ba tare da wata tsangwama ba, sai dai rufe cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mataki ne da ake ganin ya haddasa koma bayan mu'amala a tsakanin mahukunta da shugabannin kungiyoyin 'yan jarida a wani lokacin da ƙasar ta bullo da wata sabuwar tafiya da ke hangen kwato 'yancin kai na zahiri daga Turawan mulkin mallaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun shaida a kafar labaran Reuters cewa dakarun sojan Rasha sun sauka a wata cibiyar sojin sama a Nijar inda sojojin Amurka ke zaune, wani lamari da ke biyo bayan ƙudurin gwamnatin sojin Nijar na korar dakarun Amurkan daga ƙasar. Sojojin da ke mulki a kasar ta Nijar da ke yankin yammacin Afirka sun bugaci Amurka da ta janye dakarunta su kusan 1,000 daga kasar. Kasar da kafin juyin mulkin bara ta kasance babban abokin aiki ga Washington a fafutukar yaƙi da 'yan ta'adda da suka kashe dubban mutane suka kuma daidaita wasu miliyoyi. Da yake magana wani babban jami'in ma ka tsaron Amurka da bai yarda a bayyana shi ba, ya ce dakarun na Rasha ba su daɗi dakarun Amurka ba, amma suna amfani ne da wani bangare na daban a sansanin sojin saman mai lamba 101 da ke daura da babban filin jirgin saman Diori Hamani da ke yamai babban birnin kasar. Matakin na sojin Rasha da kafar labaran Reuters ta kasance ta farko da ta ruwaito ya kawo dakarun Rashan gab da gab da dakarun Amurka a wani lokaci da ya tsama tsakanin al'amuran soji da na diplomasiya ke karuwa tsakanin kasashen biyu sakamakon rikicin Ukraine. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu musabbabin musibar ambaliyar ruwa da ta afka a kasar Kenya tun cikin watan Maris ya karu ya zuwa yanzu a adadi na 200, cewar ministan harkokin cikin gidan kasar a yau Juma'a a daidai lokacin da wata mahaukaciyar iskar ruwa ke nausawa zuwa yankin kogin Tanzania. Mamakon ruwan sama da ya rika zuba a yankin gabashin Afirka ya haifar da ambaliya da zaizayewar kasa, lamarin da ya lalata amfanin gona ya laƙuma gidaje tare da daidaita dubban mutane. Kimanin mutane 210 ne suka mutu a Kenya sakamakon mummunan gurbatar yanayi. Wasu mutum 22 suka mutu a sa'o'i 24 da suka wuce, kamar yadda ministan harkokin cikin gidan ya sanar a cikin wata sanarwa. Sanarwa ta ƙara da cewa mutane fiye da 165 sun rasa mahallansu, wasu mutum 90 suka bace ko sama ko ƙasa, abin da yasa ake tsoron yiwuwar adadin wanda suka halaka yana iya ƙaruwa.
Washa Rip kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A cigaba da kawo muku shiri na musamman na zauren VOA da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka gudanar a nan Washington DC. A yau gwamnan Niger zai amsa tambaya game da rashin zaman lafiya da jihar suke dake addaba jiharsa.
Bari mu juya ga gwamna Bago a ɗan bindiga. Suna yawan kisan sojoji a jihar Niger, haka kuma suna ci gaba da wato cin karan su babu babbaka a yankuna da dama. Shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro?
To assalamu alaikum. Jihar Niger tana da ita ne kasa ta kuma da jiha girman fili da kasa da daji a Najeriya, kuma jihar Niger tana da border da Zamfara da Kebbi da Kaduna ta bangaren arewa. Saboda haka waɗannan 'yan ta'adda din sun taho daga can wuraren Niger suke zuwa, dalilan abu guda biyu. Na farko, Fulani masu kiwo a kashi 10 kashi 5 duk a Niger suke a Najeriya. Barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu. Bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba, da yawa sosai. In an koro su sukan zo su ɓoya cikin gajeji. To sojoji Najeriya suna ƙoƙari sosai ta wannan ɓangaren. To akan samu nasara sosai. Amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan Boko Haram da ISWAP suna cikin wannan dajin. Sukan samu nasara wani lokaci akan sojojinmu na Najeriya da jami'ar tsaro. Amma alal haƙiƙa an yi nasara sosai a cikin dajikan namu.
Wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗan fi ƙarfin gwamnati, kamar ba gwamnati suke da cikakken iko a kansu.
A'a, babu wannan a Niger. Mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi. Saboda haka idan mun noma dajin mu ga yanda za su ɓoye. To saboda haka gwamnatin jihar Niger ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata, an sa hannu muna noma daji. Saboda mu samu mu neman mutanenmu inganci, mu samu mutanenmu a banyi. saboda haka a arewa gabaki daya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya daure insha Allah wannan masifan ma da ake ciki gabaki da za su samu waraka a cikin magana
tun adalla gwamnatin jihar Niger kenan ke amsa tambaya a zauren BOA wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a yi sauraron mu tashar mu ta wato VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM yanzu anan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:15 yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum sannan mu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari Shirin hadin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku inda a yau Yusuf Mustafa Batsali ne daga gidan Radio Landmark FM Kwantagura a jihar Niger Nigeria zan gabatar muku da shirin inda shirin na wannan lokaci mun samu nasarar ziyartar garin Masamagu dake yankin masarautar Kwantagura a karamar hukumar magama ta jihar Niger domin jin asalin kafuwar garin da ma waɗanda suka kafa garin na Masamagu da a yanzu ya haura kimanin shekaru 200 da kafuwa Malam Tahiru Muhammad kani ne ga sarkin Masamagu ya fara ne da bayyana muna asalin waɗanda suka kafa garin na Masamagu da ma sarakunan da suka mulki garin Masamagu tun daga kafuwarta har zuwa wannan lokaci
tarihin garin Masamagu ya samo asali ne Masamagu ba sunan mutum bane ba sunan itace bane ba sunan wani dabba bane tsaunin garin kuke gani shine asalin Masamagu kuma Masamagu wanda suka kawo Masamagu sun zo ne da sunan yawon halbi suka zo yawon harbi nan garin Masamagu suka zauna suka ga ya dace suka ga wuri ya dace su zauna su kafa gari wurin to shine suka zauna wanda ya fara wanda ya kawo daga katsina hito yana yawon harbi sannan ya zo ya sauka a bawudin mafaro to daga mafaro ya taso ya zo ya zauna nan a kwana a tashi sai abokin shi mai suna Akure ya biyo shi daga nan suka zauna suna nan su biyu suna shagalin suna na halbi har inda suka shawara suka ga ya dace su kafa wuri to da suka zauna suka dubi wuri inda ya dace su zauna suka kafa wuri suka dan bukan suka zauna kuma garin ya taso ya samo asali ne a an kawo shi ne tun shekarar 1702 shekaru kusan shekaru 200 da wani abu kenan to daga nan da suka zauna suna nan shi abokin nashi suka ga ya dace a samu shugaba to shine Akure aka bashi shine sarki na farko ga wanda ya fara zama sarki Masamagu Akure shine fara zama sarki na farko bayan Akure ya mutu wanda ya zo sarki na biyu shine Kuka shine zo ya sarauta na biyu nan garin Masamagu to daga nan bayan Kuka wanda ya zo sarki na uku wanda aka dauko daga garin Lagan shi ma dan sarauta ne ana ce mashi Jatau to daga nan bayan Jatau ya gama sarauta wanda ya zo ya biyo shi daga sarauta shine Shehu shine sarauta na hudu bayan Shehu ya kwashi tsawon shekaru yana sarauta daga nan sai wanda ya zo sarki na biyar shine Guda shi ma Guda ya kwashi tsawon zamani yana sarauta to wanda ya zo sarki na shida shine Sulacigai shine ya zo sarki na shida to bayan sarautan Sulacigai ya ɗebi tsawon shi zamani yana sarautan shi sai sarki Umaru an gane ku sarki Umaru shi kuma shi ya samu shekaru 25 yana sarauta bayan ya samu wannan shekara wanda ya zo sarauta na takwas tare da lokacin da aka yi yakin na gwamnati kenan shine Gandu Gandu yana sarauta aka zo tsaya da yakin na gwamnati an gane ku bayan an zo yakin na gwamnati ya wuce wanda ya zo sarauta na tara shine Ganau shine ya zo sarauta ya sarki na tara an gane ku ya kwashi shekara daga 1950 yana nan mulki yana tsawon mulkin garin Masamagu an gane ku wanda ya zo sarki na goma shine Kuri shine ya sarauta na goma bayan shi sai sarki Umaru sarki Abubakar mahina kenan Abubakar shine mahina Abubakar ya hausa rota 1900 da 74 ya rasu bayan shekara 20 da wani abu yana sarauta ya rasu bayan rasuwan shi ya rasu alif 960 alif 996 ya rasu Allah ya mashi rasuwa to bayan rasuwan shi sai kanishi shi kuma ya hausa sarauta shine Muhammadu shi ma ya sarauta daga alif 996 zuwa ya rasu ko sai shari shekara 15 shi ma yana sarauta Muhammadu to daga nan bayan sarautar Muhammadu sai da sarki Ibrahim Bello shi ma ya kwashi tsawon shekaru shi ma yana sarauta Ibrahim Bello bai watan shi bi ne ba yana sarauta to daga nan sai shi wanga sarki ya yanganawa Yusuf Muhammad wanda shine ke kan mulki yanzu sarakuna 14 daga kafin musamman
to yanzu ka bayyana cewa tun farkon asali mafarauci ne yazo daga Katsina asalin kafuwar wannan gari kenan na musamman to a iya cewa wasu kabilu ne mafi rinjaye ko mafi yawa a wannan waje
nan mugare kambari ne
yaya bayanin wanzuwarsu da kuma yawaitansu
to wanzuwarsu kaga duk kowane sarki na hada maka kowa na da zuri'an shi ka gane ku yanzu haka ma zauri na sarauta muna zauri kusan 6 ne ko 7 kaga dai shi zauren wanga sarki dake sarauta yanzu sai zauren Bello sai zauren Gano sai zauren Jatau zauri huyi kenan ku to su ne asalin kafo musamman dukan mu duka zauren ga dai gani dukan mu abata ne ka gane ku duk asalin mu abata ne
garin na musamman gudan gari ne da ya shahara bangaren noma da kiwo da kuma kasuwanci tun daga iyaye da kakanni kamar yadda dai Malam Attahiru Muhammad ya daddada muna
to shi dai musamman ba abin da suka dogara da shi daga noma sai kasuwanci shi baban gada na wanda nake faɗa maka Abubakar wanda ya sarauta na 7 ne ba babu irin kasuwancin da bai ba yayi kasuwanci na goro daga kurmi ya dauko goro ya zo da shi nan yi zo da shi nan zai dauke zai yi kwataushin shanu kuma ya je da shi kurmi tun yi sai sai zai sau goro ya dawo da shi har inda ya zo yana sana'an gida ya dauki gida daga nan zuwa Kano to kuma shi ma yayin ganawa haka ne wanda ke sarauta yanzu kuma amma dukan su da ke ganin su nan ba abin da suka dogara shi sai noma daga noma sai kiwo
yanzu idan muka dauko ta bangaren fuskan ci gaba musamman na zamani da yan siyasa misali kan samar a ire-iren wayannan garuruka da suke da tarihi ya zaka bayyana ci gaban da aka samu ta fuskan siyasa
alhamdulillah farko kaga tun farko 1976 musamman za a dauki yaro makaranta sai an kai shi bito sai shi zuwa yi karatu alidin 76 shine aka samu ci gaba kina primary nan garin musamman kaga wannan babban ci gaba ne ana nan tahiya ta tahi aka gina asibiti nan kaga wannan babban ci gaba ne ko ba shine ba kuma a cikin haka tahiya tana ta tahiya har muka samu ci gaba aka ba mu dama in za a yi sallan juma'a sai an shiga mota an je bito sai an kashe kudin mota an je bito ana nan aka ba mu sallacin juma'a shekaru da dama suna yana nan kuma asalin masallacin juma'a yana da tarihi na gaske tunda marigayi Muhammadu Macido sai da ya taba sallah nan wannan masallacin ya kuma samu wurin albarka ha kuma dauko nashi gudunmuwa yace ga sadaka nashi wanda za a ci gaba da wannan aikin masallaci to kaga wannan ai duka ci gaba ne kaga ne ko kuma sannan a cikin haka kaga yanzu cikin shekaran da na bana gashi mun samu ci gaba an samu dagaci musamman yanzu mun amara dagaci ne na farko shine dagaci na farko shi wanga sarki shine dagaci na farko daga fara mai ta mata ba sarki su da
to kamar da yadda wasu garurukan dake da dimbin tarihi ake samun koma baya ta fuskan ilimi da kan wutar lantarki da ma ruwan sha a wannan gari na musamman gu lamarin ba haka yake ba don kuwa Malam Attahiru ya tabbatar da cewa tsakaninsa da gwamnatin yankin sai san barka da fatan alkhairi
a gaskiya ba mu fuskantar wani kalubale tsakaninmu da mutanen gari ko kuma da yan siyasa sai dai mu nemi zaman lafiya tsakaninmu da su ko ba gaskiya ba kuma addu'ar mu Allah ya kara mana zaman lafiya amma babu wani kalubale da muke fuskanta tsakaninmu da su ko ba gaskiya ba in nace maka ga wani kalubale da ke tsakaninmu da su kaga na hudu abin da ba daidai ba ko ba shine ba
to yanzu ina hasashenka misali a ce shekara 50 nan gaba ga wannan gari
to shekara 50 nan gaba ba mu san kai shekara 50 shekara 10 nan gaba a ce musan guta wuce wanga matsayin na daga ci yawwa
sai matsayin haki
yawwa kaga ne ke na
to ma sauraro da kuma haka mun haka karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin Malam Tahiru Muhammad da ya ba mu tarihin kafuwar garin Masamago da sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan Radio Al-Malak FM Kwantagora Yusuf Mustafa Batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
To madalla a gaida Yusuf Mustafa Batsari daga Landmark FM Kwantagora. Yanzu kuma lokacin da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ku ai kuma ta email na karanto mana. To sako mu na farko ya fara da sallama yace albarkacin ranar ƴan jarida ta duniya. Ina ta yi daukacin ƴan jarida murnar bikin wannan rana da fatan Allah ya kare su a duk inda suke. Amin. Sako daga Rilwan Ibrahim London Goba. Sai kuma sakon mu na gaba dake cewa a yau a rajo mun waye gari gidan mai ɗaya yake da mai kuma lita ɗaya naira 1,200. A gaskiya ɗan kwanakin nan mun ji a jikin mu sosai. Allah ya kyauta. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Sai kuma sakon mu na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Kwamare Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya mamba kungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje turo da Sunusu Madaitai da Magaran da Hattaba mai kwamfuta mai yama da Bulama Chulum Gabala da Kwamare Ibrahim Lara Gabta. Suka ce biyu a Hausa muna kira gwamnatin Najeriya ya kamata ka gaggauta maganta matsalar rashin tsaro da ke ciwo al'ummar yankin arewacin Najeriya tuwa kwariya da ƙarshe. Muna fatan Allah ka mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka baki daya. Amin summa amin. Sakon mu na gaba cewa daga cikin yaudar da aka yi al'ummar Najeriya akwai batun cewa idan aka cire talabin man fetur to za a daina karancin man kuma kawo ƙarshen dogayen layuka a gidajen man. To sai dai kuma gashi yanzu matsalar karancin man a kullun ta azara take kuma a zahiri ba mu ga wasu matakan da gwamnati ke dauka ba na magance wannan matsalar. Muna kira kamfanin mai na ƙasa NNPC da ya duk mai yiwuwa wajen magance wannan matsala da neman tsaye da dukkan ayyukan a yankin arewacin Najeriya. Sako daga Salihu Kaurar na Moda. To abin da ya sabo kenan ga sakon da kuka aika mana. Yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Dimbin fararen hula ne suka duka ihu suna janyo fasocin campaign din shugaban rikon kwariyar kasar Chad General Muhammad Idris Deby zuwa kasa. Ande watsa da fasocin campaign din Idris Deby kasa a garuruwa da dama da suka hada da babban birnin kasar Njamena da Mamdo birni na biyu mafi yawan jama'a a kasar da ke yankin tsakiya Afirka. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun shaidawa kafan labaran Reuters cewa dakarun sojan Rasha sun soka a wata cibiyar sojin sama a Niger inda sojojin Amurka ke zaune, wani lamari da ke biyo bayan kudirin gwamnatin sojin Niger na korar dakarun Amurka daga kasar. Sojojin da ke mulki a kasar ta Niger da ke yankin yammacin Afirka sun buƙaci Amurka da ta janye dakarunta su kusan 1,000 daga kasar, kasar da kafin juyin mulkin na bara ta kasance babban abokiyar aiki ga Washington a fafutukar yaƙi da 'yan ta'adda da suka kashe dubban mutane suka kuma ɗaiɗaita wasu miliyoyi. Da yake magana wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka da bai yarda a bayyana shi ba, ya ce dakarun na Rasha ba su raɓi dakarun Amurka ba, amma suna amfani ne da wani ɓangare na daban a sansanin sojin saman mai lamba 101 da ke daura da babban filin jirgin sama na Diori Hamani da ke yamai babban birnin kasar. Adadin mutane da suka rasa rayukansu musabbabin masifar ambaliyar ruwa da ta afka a kasar Kenya a cikin wata wato tun cikin watan Maris zuwa yanzu ya zarta 200 cewar ministan harkokin cikin gidan kasar a yau Juma'a a daidai lokacin da wata mahaukaciyar iskar ruwan ke nausawa zuwa yankin kogin Tanzania. Mamakon ruwan sama da ya rika zuba a yankin gabashin Afirka ya haifar da ambaliya da zaftarewar kasa, lamarin da ya lalata amfanin gona ya laƙuma gidaje tare da ɗaiɗaita dubban mutane.
To madalla masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake da shirin mu na daren karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru wanda ya daidai karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu kan amadadin Hawwa Sharif da taimaka shirin ya zo gare ku sai Julius Gresham wadda ta tsara da sauti har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa kar a yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.